أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya yi mana waɗanda ba sa ƙarewa. Ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin Al-Ihsan MM Ebenu Hotora GRA a garin Kano a wannan yammaci na ranar Talata wanda ya kama 21 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka izuwa Madina. Shine yazo daidai da 10 ga watan Maris shekara ta 2026 idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau, wato 21 ga watan Ramadan. Amma fa sai mun waiwayi shekara ta 40 daga hijira. A wani irin wannan rana ne aka yi wa al-imam as-sahabi al-jalil al-hasan bin Ali mubaya'a ta halifanci, ta yadda muka ji a rana irin ta 19 ga wata ne ɗaya daga cikin kawarij ya soki Aliyu bin Abi Talib wanda ya jawo mutuwarsa. Wannan ta sa Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu ya yi mutuwar shahada. To daga nan ne kuma sai ɗansa Al-Hasan bin Ali ya karɓi jagorancin halifancin musulmi. Sai dai wancan abu da maƙiya musulunci masu mummunar aƙida masu baƙar manufa ta yanda sun ɗauka da suka kashe Aliyu bin Abi Talib shikenan an daina musulunci, musulunci ya ja kushe. Amma ina wa ya aballah illa an yutimma nurahu, Allah ya ƙi sai dai ya cika haskansa. Addinin musulunci kullun yana nan. Wannan in ka kalli tarihin musuluncin haka yake tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi kadai ya fara yaɗa da'awar musulunci. Yau a duniya miliyoyin mutane suna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba irin abin da Quraishi ba su yi ba na adakile da awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An shirya kutungula kashe shi, amma Allah madaukakin sarki ya ki ya tabbatar da addinin musulunci. Bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati, sayyidina Abu Bakar nan ma ya karba wasu daga cikin kabilan Laraba duk suka dinga yin ridda, sun ɗauka duk za a daina musulunci. Wasu suka daina ba da zaka, nan ma sai na Abubakar ya dage ya yaƙi waɗannan masu ridda musulunci ya ƙara ɗaukakuwa. Bayansa Umar bin Khattab ya je ya cinye daular Farisa ya dankwafar da Rumawa. Wannan ta sa su Farisan suka haɗa baki, aka je yana sallah shi ma aka kashe shi, je ake za a daina musulunci. Amma ina Allah ya kawo sayyidina Usman ya ɗora, daga nan ya tarwatsa Sasaniyawa wanda su ne ƙarshen daula ta Farisa, ya tarwatsa Yazdajjar bin Bilyar wanda daga nan shi ma ya ɗora maƙiya musulunci. Aka shirya masa tawaye da kutungula su Abdullahi bin Sabai, suka yi amfani da wawaye jahilai marasa tunani. Aka je aka yi tawaye, aka je har gidansa yana karatun Qur'ani aka kashe shi. Ji ake za a daina, nan ma ba a daina ba. Aliyu bin Abi Talib ya hau, shi ma ya ɗora. muka ji yanda kawarin suka shirya da shi da Muawiya da Amr ibn al-As domin wai a daina musulunci nan ma ba a daina ba. Sakon taskarta mu ta yau to sai wani alin yazo shine taskar tarihin za ta kalla bayan da Ali ibn Abi Talib wa'annan kawarin suka kashe shi an ƙara samun wani Ali wanda tsatso ne na Ali ibn Abi Talib wanda kuma ya kawo ci gaba kuma tauraro ne da ya kamata mu san shi a duniyar addinin musulunci wanda an sa masa Ali din domin ya gado Ali ibn Abi Talib kuma ya gado shi ta fuskar karamci ta fuskar takawa ta fuskar nagarta shine Ali ibn al-Husayn ibn Ali Aliyu dan Husaini dan Aliyu bin Abi Talib shi taskar tarihi ta yi selecting ta zaba domin ta cika sa abinda ya kamata ta dora na taskar tarihi wanda an yi masa lakabi da As-Sajjad wato mai yawan sujada saboda mutum ne mai yawan sallah malam kwana sallah ne shi yasa koda yaushe baka raba shi da masallaci shi yasa mutane da kansu suka yi masa lakabi da As-Sajjad ai na sha fada ina fada cewa ba kai ne kake kamba manzo laƙe ka nada wa kanka suna ko ka je ka sai wani mukami da kuɗi ba a mutane ne kawai suke tsayawa su ga ka cancanta su baka wannan suna wanda bayan nan wai ba iya Sajjad din ya tsaya ba an yi masa lakabi da Az-Zaki mana wanda yake mai tsarki min az-zaka daga tsarkakewa domin ba ruwansa da datti ba ruwansa da aikata sabo sannan an yi masa lakabi da Zainul Abidina wanda da wannan suna ma yafi shahara shine Zainul Abidina adam masu bauta wanda yana ɗaya daga cikin a'imma na ahlus sunna wal jama'a shi Ali ibn al-Husayn ko da ɗan Shi'a suna runto suna ɗauko Ali ibn Abi Talib su ce yana ɗaya daga cikin imamansu su ɗauko al-Husayn ibn Ali su ce yana cikin imamansu su ɗauko shi Aliyu Sajjad su ce yana daga cikin imamansu su ɗauko Jafaru Sadiq su ce yana daga cikin imamansu wa'annan duk za ka same su kawai wa'annan ne suka yi runto suka sa su amma dukkaninsu suna kan tabarki na ahlus sunna wal jama'a dukkaninsu suna tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai shi yasa shi Ali ibn al-Husayn yana tsarin kakansa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da mahaifinsa Husaini bin Ali wanda dashi ne mai yawan kwana ka san in Bahaushe yace ma dashi to wani mutum ne wanda yake da tsawon rai wataƙilla cewa kaga an yi shi ya shiga wani rintsi wanda mawuyaci ne wanda ya shiga irin wannan rintsin bai mutu ba amma shi sai ga cewa yana da sauran shan ruwa a gaba to Ali ibn al-Husayn kenan lokacin da aka je Karbala aka kashe Sayyidina Husayn radiyallahu ta'ala anhu da wa'inda suke tare da shi da ƴaƴansa da wannan ma da ake ce da shi Aliyul Akbar domin shi wannan ana ce masa Aliyul Asgar duk aka ce so shi yana ɗaya daga cikin wanda aka bari a maza yana yaro lokacin sai suka ce ba za su kashe shi ba da shi da mata aka dawo da su izuwa Madina to yana ɗaya daga cikin gaskiya malamai na ahlus sunna wa kana shadidut tamassuki bil kitabi wa sunna kuma yana da tsananin riko da alqur'ani da sunna kamar yanda a gefe guda ya kasance mai bauta ne mai gudun duniya har malaman zamaninsa suka yi ijma'i suka ce kai Husayn a abadan nan shi Husayn shine mafiya bautar mutane in dai kana neman wani bawan Allah mai yawan bauta mai yawan qiyamul layli mai yawan tsayuwa mai yawan azumi mai yawan sadaka mai yawan zikiri mai yawan karatun alqur'ani sai suka ce duk zamanin a dai abin da ya fito fili duk da kuma mutum ne mai tsananin ikhlasi mala yana yawan ɓoye al'amuransa amma da mutane sai da suka gane sai suka ce masa shi ne mafi bautan mutane shi sa aka rawaito Imamu Zuhuri rahimahullahu ta'ala yana cewa ma ra'aitu qurashiyan afdalu minhu yace ban taɓa ganin wani baqureshe ba ni dai da na taso a zamanina mafi falalar shi Ali ibn al-Husayn sunansa Abu al-Hasan Ali ibn al-Husayn bin Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wanda an haife shi a shekara ta 38 daga hijira a Madinatul Munawwara wanda kuma a nan ma ya rasu dai a Madina a shekara ta 95 daga hijira. Shi yasa babban malamin tarihi Ibn Sa'ad yake cewa huwa Aliyul Asghar, shine Aliyu da ake cewa shi Al Asghar, amma dan uwansa Aliyul Akbar sai ce faqutila ma abihi bi Karbala, an kashe shi tare da dan uwansa a garin Karbala, wanda wannan shine Aliyu bin al-Husaini. Har ma Imam al-Asma'i, ɗaya daga cikin malaman tarihi da Luga, yana cewa abin da ya faru shi sayyidina Husaini bin Ali radiyallahu anhuma ya zama cewa ba shi da wani zuriya, ba shi da wani ɗa da ya rage, illa min ibnihi Ali, sai ɗansa shi Ali Zainul Abidin shi ya rage, domin rago duk an kashe su a Karbala. Shi kuma Ali bin al-Husaini wallam ya kulli Ali bin al-Husaini waladu, shi ma sai waye gari cewa ba shi da ɗa, illa min ummi Abdullahi, sai daga wata mata da ake cire ta Ummu Abdullahi, ita kuma ƴar sayyidina Hassan, cousin ɗinsa ce, aure aka yi na ainihin ɗanwa da ɗan ƙani, shi ɗan gidan sayyidina Husaini, ita kuma ƴar gidan sayyidina Hassan, ƴaƴan Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Don haka sai zama ba shi da zuriya da yawa, kasa akan samu wannan yanayi, wani kusan sai ga cewa wani family din ba sa haihuwa da yawa, wani family din kwata-kwata ma ba sa haihuwa, wani family kuma suka dinga tanfatsa ma yaya suna da yawa. Shi ne Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, to in ka tashi aure ka kalli macen da take da irin dangin da ake haihuwa, sai yake cewa tazawwaju alwaduda alwaluda, ku auri matan da suke son kuma masu haihuwa. Haka Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara, to wani dangin sai ga wani suna da haihuwa, to sai aka wayi gare shi Ali bin Abi Talib a ƴaƴansa da suka rage, wa'in shi kai sai na Husaini a ƴaƴansa da suka rage, shi Ali Zainul Abidin shi ne kaɗai ya rago a ƴaƴansa. Shi kuma Ali shi ma ɗa ɗaya ne kawai da shi ta wajen Ummu Abdullahi bintul Hasan, da aka sai Marwan bin al-Hakam, da yake akwai kaga suna jituwa da Bani Umayya, lokacin Marwan bin al-Hakam shi ne shugaban ƙasa, sai yake cewa da shi, ina ganin fa tsatsan mahaifinka fa ya ƙare, zai yanki, domin a ce mahaifinka kai kaɗai ne ɗansa, sannan kai kuma kai ma ɗa ɗaya ne da kai, ya ce ina ganin fa danginka zai yanki, tsatsanka za su yanki, sai ce falawita kasta a sarari, me zai hana ka samu ƙwarƙwarori, ɗebo mata da yawa a matsayin ƙwarƙwarori, la'allallaha an yarzuqaka minhunna, ya ce wataƙilla Allah zai iya azurta ka da su ka zama cewa ka haihu. Sai ya ce to sai ka kukansa, sai ce ma indi ma ashtari, ya ce a wajena ba ni da kuɗi, saboda mutum ne mai gudun duniya, ya ce ba ni da kuɗin da zan sai wa'innan bayin. Ƙala, sai ke shi Marwan shi ma mai yi ne don Allah, irin masu taimakon malamai ne da ahlin lahi, sai ya ce fa ana aqriduka, shi ma bai ce zai bashi, ya ce amma zan baka sotulan, zan baka bashi, ya ce tunda shi ma dukiya zai ɗiba ta baitul mal, zan baka bashi, an ce fa aqradahu 100,000, sai ya bashi dirhami 100,000. To daga nan ne Ali bin al-Husaini sai ya je ya samo ƙwarƙwarori, to kuma daga nan ikon Allah tunda matan suna da yawa, to shikenan sai suka haifa masa ƴaƴaye da yawa. To kaji ta inda tsatsan sai na Husaini ya yaɗi kenan. Daga nan kuma sai Marwan da ya zo mutuwa ya ga ajali ya zo, kuma ya san yana bin Ali bin al-Husaini kuɗi, da yake mutumin kirki ne, sai ya ci faɗa a cikin wasiyarsa, ya ce wannan dukiyar na bar masa halak malak, kada wanda ya karba, ya ce na yafe masa. To kaji karanci na shi Marwan bin al-Hakam, wanda in ka koma babarsa, to daga nan ne in ka ji yau ana ya Husaini, kaji ana dama mutane da rubutu ya Husaini ya Husaini, kamar shi kaɗai ne jikan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Daga wannan ne ƴan Shi'a suka dinga kamba Sayyidina Husaini, saboda me ya faru, ya auri ƴar Farisa wacce yawancin su masu dangantuwa da shi a dama ƴan Farisawa ne, ƴar Iran ce, ƴar Yazzajir ce, ita ce ya aure ta shi al-Husaini bin Ali, kuma ita ce babar Ali bin Husain. Shi sa yawanci aka ce suna komawa nasabarsu ne, me yasa ba sa ɗaukaka al-Hasan bin Ali, ba a cewa ya Hasan, ba ma gani ana rubuta ya Hasan a titunanmu, sai dai ya Husain. to in ka bi abin ana koma ne kabil saboda su farisawa suna da kabilanci kware da gaske kullun so suke a ce su ne suke da to shine suke ciccaba sai na Husaini domin za a zo a yi magana ƴaƴan wannan mata wacce take ƴar dangin su ce babar Ali ibn Husaini ina ke ce da ita Gazala amma sunanta Shazan ƴar Yazdajar ne Kisra Faris shugaban Farisa Kisra na Faris shugaban kasar su gaba ɗaya na daular Farisa Esther ce ƴar shugaban kasa ce wanda yana daga cikin azamu mulukil ardi jami'a lokacin duk duniya ba wanda ya kai shi kamar wannan dan tawayen nan Donald Trump a yanzu to shi ma lokacin a da shi yake tashi shi yafi kowa karfi shine babban sarki duk duniya gaba ɗaya Esther ce fa wanda dalilin abin da ya faru lokacin da daular Farisa ta kare musulmi suka shiga suka cita da yaki zamanin sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu da sauran sahabbai to a lokacin sai aka ci garin aka debo ganima mai tarin yawa aka tore ita Madina daga irin ganimomin da aka samu akwai mata kuyenge da aka kamo a wajen yaki wanda an ce su ne mafi girman irin kuyenge da aka taba shigo da su Madina suna da yawa to kuma a cikin waɗannan mata akwai ƴaƴan sarakuna da shugabanni wanda a cikin su ne ita wannan babar Ali ibn Husaini wacce take ƴar Yazdajar Kisra Faris akwai ta ciki to da haka lokacin da aka zo a matsayin sa na bayi to dama in aka samu ganima wajen yaki kai da ka samu ganima sai kwalkwara sai ta fado hannunka ko kuyanga to kana da yanci ka kai ta kasuwa ka je ka sayar da ita a lokacin sai mutane suka fara sayan irin wannan mataye kuma dukiyar kuma aka kai ta Baitul Malul Musulmi aka raba ta yanda musulunci yake a raba to daga nan ne kuma aka sayar da duk mataye amma sai ƴan gidan shugaban kasa ka san su ƴaƴan shugaban kasa kansu ma da mai yake ai za ga mace in tana cikin ni'ima za ga ai kanta da banyuci in ta taso a gidan ni'ima gidan da ba a san babu ba gidan da ba a kokawa da masara za ga kanta da banyuci ai shi sa za ga wasu to ai masu kudi suna auren kyawun mata a'a ai ita ni'ima ce amma wasu ƴaƴan talakawan su ma da za su samu wannan roman to ken da za ka yi mamakin su to sai su ƴaƴan gidan Kisra sai suka fita kansu da banyuci a lokacin sai suka ga kamar an kaskanta su a sai da su a matsayin bayi shine sai idanuwan sai suka da kwalla a lokacin an ce Ali ibn Abi Talib sai yi la'akari da su sai ga waɗannan matan sun shiga cikin damuwa har ma suna kuka saboda me ya kasance shi Ali ibn Abi Talib shine alƙalin alƙali zamanin halifancin sai na Umar shine minister na justice shine chief judge ya san adalci da shari'a sai ga wayannan yaran matan da suna bukata a tausaya musu kuma ya tuna manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tausayi mutum uku manzala sallallahu alaihi wasallam duk inda mutum uku yake ku tausaya musu gani ya kaumin iftakara mai kudi a cikin mutane da shi ne miliyoniya da shi yake ba kowa komai to kuma sai ya karye ya zama ba shi na kudi manzala sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya karya ku ji tausayinsa abin tausayi ne na biyu manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa aziza qaumin zulla ko zalla shugaban mutane wanda ya kaskanta da shi ne mai fada aje sai aka wulakanta shi sai zama ba shi da mulki manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa tausaya masa na uku yace malamin da yake zauna a cikin jahilai wanda ba su san Allah ba ba su san annabi ba sai kwaba za su yi ta jahilci su zagi Allah su yi wa shari'a karantse to wannan malamin zai shiga cikin damuwa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi ma a tausaya masa to wannan ne sai Ali ibn Abi Talib ya ce azi tausayin aziza qaumin zulla shugaban mutane wanda ya kaskanta yace waɗannan matan ai da ƴaƴan shugaban kasa ne sun kaskanta da haka sai ta bojan khalifa Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala ne yake cewa ya amiral mu'minina inna banatil muluki la yu'amilna mu'amalata ghairihinna yace ƴaƴan sarakuna ba ai musu mu'amalar da ake wa gamagari sai Umar bin Khattab yake cewa sadaqata kai gaskiya walakin kai fitowa ya kace su ai musu sai Ali ibn Abi Talib yake cewa kada a ce an kai su kasuwa gaban talakawa su ƴaƴan Kisra kowa ya zo ya ce zai sai su a ai musu wani special prize a sa musu kuɗi mai yawa yanda ba kowa ne zai iya sayan su ba sai mai mulki ko mai dukiya wanda zai dace da su to shine wannan shawara sai Umar ibn Khattab radiyallahu anhu sai da sai to shikenan akai su kasuwa ta musamman aka ce kudin su kaza ne to daga cikin waɗanda suka sai su wannan ƴaƴan kisra akwai Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu sahabi mai daraja mai riwayar hadisi shi ma sai sai ɗaya daga cikin su akwai Muhammadu dan Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu shi ma mun ji tarihin sa har yayi gwamna a Misra na uku shine Asirina Husaini bin Ali radiyallahu ta'ala anhu to sai waɗannan ƴaƴan kisra sai zuciyarsu sai ta kwanta domin sun ga ƴaƴan manya ne suka saye su to kaji dalilin da babar Aliyu bin al-Husaini ta faɗo hannun al-Husaini bin Ali to lokacin da ta faɗo hannunsa sai ya kyautata mata abin ya bata mamaki ta ga su a ƙasar ta falusa yanda ake cizguna wa bayi ake wulakanta bayi a nan ba haka bane da haka lokacin kawai sai daga cewa ya kamata ta karɓi addinin musulunci shikenan Allah ya fara da girjinta da shiga musulunci sai ta musulunta wacce ta kyautata musuluntarta kuma sai na Husaini ya farin ciki sai ya yanta ta to shine sai ya aure ta ka san akwai baiwa ta zauna a ƙarƙashinka a ƙa'ida ta shara musulunci za ka yi ta ma'amala ta baiwa ka ta illa ma malakat aymanukum ita ce abinda hannunka ya mallaka ita ba ɗaura aure yake ba amma lokacin da kake cewa ka yanta ta zo ba kai saka zauna da ita a wannan yanayin ba ya daban take sai kuma ka zo ka ɗaura cikakken aure a kanta to shine abin da al-Husaini bin Ali yayi don haka a lokacin sai ta ga cewa ta ma yanke alaƙarta da duk wani suna irin na da shine sai ta canza suna ta koma Gazala maimakon wancan sunan nata na addinin Kisra a lokacin shine sai Allah ya azurta ta ta haifi ɗa aka sa masa Aliyu domin ya kwaikwayi kakansa Aliyu bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu sai dai farin cikin Gazala bai ɗauki lokaci mai tsawo ba ta inda wannan haihuwa da ta yi ashe azalinta ya zo sai kawai ta kamu da rashin lafiya bayan ta haifi Aliyu bin Husain to daga nan ne Allah maɗaukakin sarki sai ya mata rasuwa sai ta bar shi yana yaro ɗan jariri a lokacin sai wata baiwa da take baiwata sai ta ɗauki gaɓara tarbiyyar Aliyu bin Husain ta kuma kula da shi ta ci gaba da shayar da shi ta ɗauke shi kamar ɗanta ne to haka ya taso shi sa lokacin da ya taso ya girma sai ya shiga wasu manyan makarantu jiya mun ji cewa makaranta tana taka rawa wajen tarbiyyar yaro sai ya shiga wasu makarantu guda biyu makarantar farko makarantar gidan annabta makarantar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda malaminsa na farko sai ya zama mahaifinsa ne al-Husaini bin Ali radiyallahu ta'ala anhuma makaranta da biyu kuma sai ya shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa nace ma duk unguwar da take da masallaci take da makaranta take da islamiyya take da wurin da ake karatun alqur'ani za ka samu wannan unguwar haske yana zuwa ina yawan buga misali nace a wasu shekaru baya can wallahi akwai ta unguwa da na sani a cikin gari har kirari da suke wa kansu unguwar da babu masallaci babu makaranta babu masallaci da gangan suke yi kansu wannan kirarin to ƙarshe lokacin da wani malami Allah ya taimaka unguwar ya zo ya dasa karatun alkur'ani na tajawidi sanadiyar shiryar da yawa daga cikin matasan unguwar kenan daga nan suka fara karatun alkur'ani daga nan haske ya zo aka zo aka gina makaranta unguwa yanzu wannan unguwar ta zama tarihi kuma na sha faɗa na gaya ma ba fage ba ce kada ka ɗauka daga fage nake ka san da fage ta yi irin wannan sunan a shekarun baya ita ma fagen ba yanzu ba a yanzu fage gidan malamai ce to haka wannan shi sa duk inda yake akwai haske a wuri za ka samu cewa albarka tana sauka yara suna samu su dinga yin sallah ita kuma sallah haske ce to sai ya fara zuwa masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cike da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to a lokacin ya dinga karɓar ilimi a wurin su yana karanta Qur'ani a wurin su ya karanta hadisi da fiqhu da sirran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa nace ma cikakken ahlus sunna ne wal jama'a Aliyu bin al-Husaini wanda yana da matsayi kwarai da gaske a idon mutane mutane suna kaunarsa suna girmama shi saboda kusancinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mutum ne salihi amintacce shi yasa Sa'id bin al-Musayyib yake cewa ma ra'aitu arwa'u minhu yace ban taba ganin wani mutum wanda ya kai Aliyu bin al-Husaini tsantseni ba shi ko imamu zuhri yana cewa ma ra'aitu hashimiyan afdalu min ali bin al-husaini, yace ban taba ganin wani babba hashimi ba wanda ya kai ali bin al-husaini falala. Wani wurin yana cewa ma ra'aitu ahadan kana afqahu minhu, yace ban taba ganin wani mutum wanda ya fi shi sanin ilimin addini ba. Shi ko Yahya bin Sa'id, ɗaya daga cikin manyan malaman jarh wa ta'dil, yana cewa ali bin husaini afdalu hashimin ra'aituhu bil madina, yace ali bin husaini shine bahashimi wanda na taba gani a madina mafi falala. Shi ko ibnu wahab yace lam yakun fi ahli baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace a gidan ahalin manzo sallallahu alaihi wasallam ba taba samun wani mutum da muka gani ba mislu ali bin husaini, misalin ali bin husaini, wanda abin da yake nuna wannan girma nasa da kimarsa ai ya taba zuwa lokacin khilafar Walidu dan Abdul Malik yazo dawafi dakin Ka'aba. To an ce lokacin akwai Hisham bin Abdul Malik, shine dan sarki halifa mai jiran gano, sai to da dakarinsa yana so ya je ya samu Hajar al-Aswad ya sumbaci wannan dutse na Hajar al-Aswad bayan da ya dawafi. To sai mutane sai kowa ma so yake, kasan babu wuri wanda yake da hargitsi da wurin da ake shan wahala in ka je harami kamar inda Hajar al-Aswad yake, saboda falalar dutse da albarkar wurin da abin da ya shafi a multazam din nan tsakanin ɗakin Ka'aba da Hajar al-Aswad, kasan nan ma wajen sirri ne, in kai addu'a a wurin addu'a ce wacce Allah yake amsa ta, in ka samu kai ka samu wajen. To Hajar al-Aswad shi ma wurin haka yake. To tun a wancan lokacin sai ɗayan shugaban ƙasa ne da dakarunsu da komai, amma mutane sun hana shi, sai ya koma gefe yana zuba idanu, mutanen Sham suna tare da shi, yana cikin haka sai ga Ali bin Husaini na tabi'i mai falala mai tawazu yana zuwa bayan da ya dawafi. Lokacin da ya dumfari inda Hajar al-Aswad yake, mutane suna ganin kawai sai suka fashi saboda kimanta shi da suke da darajarsa, kaga shi wancan mulki ne da shi, shi ko wannan nagarta ce da shi, sai mutane gabaɗe suka ja da baya, su da kansu suka girmama shi saboda kwarjaninsa. Da haka a lokacin sai mutanen Sham suka ce, to wai waye wannan ne, ba su ma san shi ba, man haza, sai shi ma sarkin ɗayan sarkin sai ya ce a ban san shi ba. Sai wani mawaƙi yana kusa da shi ana ce da shi Farazdak, ka san ba tun yau mawaƙa suke mannewa shugabanni ba, eh ba wai wannan kada ka ɗauka wai 'yan yanzu ne kawai shugabanni suke maƙe wa shugabanni, dama su mawaƙa kawai haka Allah ya yi su, sun fi malamai ƙima wajen shugabanni. Yanzu abinda wani zai ma waƙa ya je a bashi miliyoyi, malami bai sai ai wannan a bashi ba, ba sa ganin ƙima malami, tun da dama su mawaƙa Allah ya ba su wannan, kawai haka Allah ya ƙaddara su, saboda yawanci zuciya tana son waƙa da wanda zai fasa mata kai ya ziga ta. Da haka sai Farazdak yana wurin sai ce ana a aribu na san shi, sai ya rera wani baitin waƙa yake cewa hazal ladhi ta'rifu al-badaha'u wada'atuhu wal baitu ya'rifuhu wal hillu wal haramu hadha ibn khayri ibadillahi kullihim hadha taqiyyun naqiyyu tahirul alam hadha ibn fatimatin in kunta jahilahu bi jaddihi anbiya'ullahi kad kutimu, yace wannan shine wanda badaha kasan maka kenan wani wuri ne, yace ta san shi ta san takunsa kai baitin wannan ɗakin Allah ya san shi, haka nan alhil wal haram lokacin da mutum yake cikin ihrami ko yake wajen ihrami duk ya san wane ne Ali bin Husaini, wannan dukkan ba mace ta mawaki domin kafiyarsa ta zauna. Sai ce haza ibnu khairi ibadillahi kullihim, jikan mafi alkhairin bayin Allah ne gaba daya, yace wannan shine taqi tsarkatacce mai tsarki kuma al'alamu sananne, yace wannan shine dan Fadima in baka san shi ba, da kakansa ne annabawan Allah aka cika musu annabta, shine cikamakin annaba. An ce da Hisham bin Abdul Malik ya zaka sai ji haushi, har ma yasa aka kwamushe shi Farazda din aka dan saya shi saboda bai yabe shi ba, saboda abun ya karte shi. To haka suka dinga wannan dabi tun a wancan lokacin tsakanin Bani Umayya da wasu daga cikin ahlul bait, duk an samu irin waɗannan abubuwan. Don haka Ali bin Husaini ya kasance mai yawan kyauta, in watan azumi ya zo haka yake ta ciyar da dukiyarsa, kuma ya kasance mai yawan sadaka lokacin aikin hajji da lokacin ayyukansa. babban abin da ya fice da shi shine shi kadai yayi wani abu yake daukan gurasa a bayansa cikin dare buhun gurasa yake dauka mala ya san gidajen da a Madina suna cikin kakalikai sai yaje dinga ajiye musu gurasa nan da asuba in tayi suka fito sai suka ga an ajiye musu gurasa sai su dauka ba a san kowaye ba saboda yana cewa inna sadaqatan fi siwadil layli yace sadakar da zaka yi a cikin duhun dare to da fi ghadabar rabb tana dadashe fushin Allah Allah yana santa shine Allah yake gaya mana wannan manzo Allah ma ya faɗa a cikin hadisi sai Allah yake cewa in tubdu sadaqati fa ni'ma hi in kun bayyana sadaka ana nufin zakka kenan aka ga kuna raba zakka wannan ai farilla ce ma dalla ga wannan ai farilla ana so a ga kana yi kamar sallah ce a ga kana yi a cikin jama'a ita ma zakka a ga kana fitarwa in ba a gani dole ce baka fitarwa sai ce wa in tukufuha wa tuduhal fuqara fa huwa khairul lakum amma in kuka koye sadaka kamar sadaka ta neman lada kenan kuka ba wa talaka wannan shi yafi alkhairi a wurin ita sadaka kullun koye ta ake so yi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana son bawa at-taqiyyan naqiyyal khafiya mutumin da yake mai tsoron Allah irin Ali ibn Husayn kenan naqiyya mai tsarki ba mai gauda kansa da zunubai ba sai ce al-khafiya wanda yake ayyukansa a boye baya so a gani shi yasa duk wani abu da zaka ga mutane a yau suna yi wai mutum zai yi sadaka sai an dauki kamarori an haska wallahi ya lalata sadakar ai mun faɗa da muke maganar ka saka shirriya duk mutumin da zai wannan wai dan a gani wallahi ya lalata sadaka sa so yake a yi shi amma ban yi banda dan siyasa shi dan siyasa ka rubar shi dama shi ya sa ai ba dan Allah yake ba shi dole sai ya haska in ya roba buhu kaza sai ya sa an haska shi ma ya sa ai ba dan Allah yake ba dan ƙuriya yake dan mutane to kaga wannan dama shi ya san ba sadaka yake ba dole dan siyasa kai masa uzuri sai ya haska ya nuna saboda ba dan Allah dama yake ba dan ya gyara ƙuriya sa ne amma kai da ba ƙuri'a kake nema ba ladan Allah kake nema yadda Allah kake nema ina kai ina ya da cewa yau ka raba 10,000 ina kai ina dauke hotanka yau ka ba wa wani mukullin mota ko ka ba wa wani babur fi sabilillah wannan duk baya ɗaya daga cikin abin da Allah subhanahu wataala yake shi yasa in zaka bada sadakar sai ka bada ita a koye Allah yana so to an ce mutane da yawa a cikin Madina sun kasance ya ishuna la yadruna min aina kana ma'ashin ba su san daga inda abincinsu yake zuwa musu ba falamma mata Ali ibn Husayn lokacin da Ali ibn Husayn ya mutu faqadu ma kana yu'tauna bihi billahi sai suka ga an daina kawo musu wannan abin da dare sannan suka fahimta kwana ɗaya ba a ji ba a gani ba kwana biyu ba a gani ba kuma suka ji an ce Ali ibn Husayn ya rasu sai suka gane shi ne yake kai wannan kuma wani abun ban mamaki malam da aka zo yi masa wankan gawa abinda aka gani a bayansa sai daga alamar wurin yayi karci saboda daukan buhun da yake cikin dare saboda yana daukan buhu wanda yake cike da abinci yana bin gidajen marayu yana bayarwa wanda da ya mutu din da aka lissafa mutane suka zo suna fada sai da aka sami ya ulu mi'ata ahli baitin yana daukan nauyin gida 100 ba wanda ya sani shi yasa wannan mutumin ba karamin bawan Allah bane kuma yana da yawan yanta bayi har sai da aka ce sai da ya yanta bayi 1,000 a rayuwarsa da yake daga baya yayi kuɗi ai mun ji da an bashi rance to kuma daga baya Allah ya sa yayi kuɗi haka mu ma muke fata insha Allah da ni da kai in ana ba mu ma nan gaba insha Allah za mu bayar za mu yi mu ma in Allah ya da to shi ma haka yi da kaga ana bai to saboda alherin sa ma sai da yazo mai yana da bayi sai da ya yanta bayi kuɗi ya yanta kai bayi 1,000 saboda kafin shekara ta taka in yana da bawa sai ya yanta shi kuma yana yawan yanta su ne a daren sallah kuma yana neman wani abu a wajensu in yanta su sai ce don Allah ku je ku kalli alƙibla ku yi min addu'a ku ce Allahumma ghfir li Ali ibn Husayn yace ku ga Allah ka gafarta wa Ali ibn Husayn bai ce wai shi sharibi bane ko jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka rawaito Dawus rahimahullahu ta'ala yace sami'tu Ali ibn Husayn naji Ali ibn Husayn wa huwa sajidun fil hijri yana ainihin sujjada a hijir Isma'il. Shi ma wani wuri ne na amsa addu'a cikin ɗakin Ka'aba. Sai ce na ji shi na cewa ubayduka bi fana'ika, miskinuka bi fana'ika, sa'iluka bi fana'ika, faqiruka bi fana'ika. Yace ma'ana dan wani bawanka yana farfajiyarka ya Allah. Miskininka mabukaci kenan abun tausayi yana farfajiyarka ya Allah. Mai roƙonka yana farfajiyarka ya Allah. Talakanka mai bukata izuwa zan ka yana farfajiyarka ya Allah. Sai mai ruwaya Da'ud yace fa wallahi yace na rantse da Allah ma da autu biha fi karbin qat yace ban taba yin addu'a na matan da naji ne sa ta amsa ban taba yin wannan addu'a cikin wani bakin ciki ba illa kushifa anni fa sai Allah ya yi mu kai ma in kana so Allah dinga yaya ma ka rike wannan addu'ar mala tana da karfi kwarai da gaske da wahala kaji kana cikin bakin ciki da wahala kaga al'amura sun zo sun lalace ma da wahala kaga makiyin kai ne ma da yare wai ka ci bai a rayuwa in dai ka rike wannan addu'a tana daga cikin abin da ake samun nasara musamman kuma ka je haramin Allah ya sa ka je can kayi a cikin hijirul Isma'il din sannan Ali ibn Zayd al-Adna ga mai yana da tsananin riko da kitabu wa sunna yana ɗaya daga cikin wa'anda suka yaki masu miyagun aqidu tun a lokacin sa domin mutane in sun zo suna masu guluyi wajen san ahlul bait sai yake cewa da su ayyuhan nasu ahabbuna hubbal islami sai ce ya ku mutane ku so mu san da musulunci ya kamata musulunci yace aymana fa ma bari habina hubbukum hatta sara alaina aran sai ce san ku bai zama mana illa ba bai zama ya zama mana ar abun kunya ba ko wani matsala sai lokacin da kuka guluyi wajen kaunan mu dan haka yana da kyakkyawar ra'ayi wajen Abubakar da Umar da Sayyidina Usman yana kaunan su yana girmama su kuma yana mutukar kaunan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda lokacin da masu sukan Sayyidina Abubakar da Umar suka yazo zamanin haka ya dinga yakan su shi yasa nace ma cikakken ahlus sunna ne wal jama'a wanda an tambaye shi cewa wayya matsayin Abubakar da Umar yake a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai nuni da hannunsa zuwa kabarin su wayya matsayin Sayyidina Abubakar so su wanda suna ta wai annabi ba ruwansa da Abubakar da Umar to sai ba su misali da zai dace da kokolon su sai nuni zuwa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yanda suke tare da Abubakar da Umar yace ka gan sana ga amsa nan sai ke cewa to ai wannan shine amsa yanzu yanda suke tare nan to can ma da haka suke tare shi yasa duk mutumin da zai zagi Abubakar da Umar sai ka ce masa kabarin manzo da Allah baya tare da su Allah ba zai bar su a tare ba wanda Allah ya masa rasuwa a Madina a shekara ta 94 daga hijira aka binne shi a Baqi kuma wannan shekara ake cire ita sunnatul fuqaha saboda yawancin malaman fiqhu da suka mutu a ƙarshe sai mu ce fa rahmatullahi ala Ali Zain al-Abidin bin al-Husayn wanda wannan kadan kenan daga cikin taskar tarihi in mun je tafsiri yau insha Allah za mu tashi aya ta 60 daidai a cikin suratul nisa'i zuwa ta 63 zaka arama sai ka mana karanta mana wannan ayoyi mu ji me Allah yake faɗa na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا
باين الله سبحانه وتعالى آيوين لسكا قباتا يمن أمرني دمبو الله مبو منزان الله صلى الله عليه وسلم مبشو قبني أننسي الله ياي هجابي dangane da matsayar munafikai waɗanda ba sa bin Allah ba sa bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakanan a gefe guda ba sa yadda da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi gwamma cewa su tafi wajen wani boka kamar Abu Barzatul Aslimi ko kuma wajen dagutun nan Ka'ab bin al-Ashraf shine Allah yake tuna musu asiri a waɗannan ayoyi ta yadda su munafikai ba sa komawa idan abu ya rike ce musu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai su koma wajen bokaye wanda Imam Ibn Jarir Tabari ya fitar daga hadisi daga Imam Sha'abi yace wani mutum ya kasance daga cikin Yahudawa da wani mutum daga cikin munafikai sai suka yi fada suka yi husuma sai wannan ba Yahudan yace zan kai ka ƙara wurin ƴan addininka tunda dai mun yi husuma da kai to zan kai ƙara wurin mahukunta na addininka ko yace zan kai ka ƙara izuwa wurin annabinka sallallahu alaihi wasallam domin ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya karɓar rashawa kuma baya zalunci a hukuncin shi da kansa ba Yahudan ya faɗa haka to sai suka samu sabani a ƙarshe shi wannan mutumin yaki tunda ba shi da gaskiya ko munafiki ne sai suka haɗu cewa su tafi wajen wani boka a Juhaina to shine Allah sai saukar da wannan aya shi kuma Imamul Kalbi daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yace nazalat fi rajulin minal munafiqina wannan ta sauka ne akan wani mutum daga cikin munafikai kana bainahu wa baina yahudi kusuma a tsakaninsa akwai husuma da tsakaninsa da wani bai yahudi faqala al yahudi sai wannan bai yahudi yace in talik bina ila muhammad ka tafi da mu izuwa wurin muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan munafikin sai yace bal na ati ka'ab bin al ashraf yace ai za mu tafi wajen ka'ab dan ashraf ne shine wanda Allah ya kira shi da al-daguta a cikin ayat dan haka sai wannan bai yahudi sai yaki yi husuma da shi yace dole sai dai su je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan munafiki yaga cewa wannan bai yahudan ya dage sai ya hakura sai ya tawo tare da shi izuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka kawo wannan husuma da suke gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba sai ga bai yahudan ne mai gaskiya sai ya bada gaskiya ga shi wannan bai yahudan yayin da suka fita daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai wannan munafikin ya je ƙara bunsa yace nan dalik ila Umar bin kaza kai yace ni ban gida da wannan hukuncin ba mu tafi wajen sai na Umar manzo Allah wai ya yanke abu sannan ya ki dan haka fa aqbala ila Umar sai suka dumfaro wajen sai na Umar fa qala li yahudi sai yahudin ne yake bayani wannan bai yahudan yace iktasamna ana wa hadha ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace mun yi husuma ni da wannan zuwa wajen Annabi Muhammad fa qada alaihi sannan yayi hukunci akan sa fa lam yarda bi qada'ihi amma bai yarda da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke dangane da shi ba wa za'ama annahu mukhasimun ila shi ne ce shi sai mun zo an kawo ƙarar wurinka, wata alaƙabi ya manne mun, ya nace mun sai mun taho, ya ƙi rabuwa da ni. Fa ji'tu ilayka ma wa sai to shine nazo tare da shi in zuwa wurinka. Fa qala Umar lil munafiqi, sai sai Na'um yake cewa wannan munafiqin aka zalika haka akai. Qala na'am, sai ce eh. Fa qala lahu ma, sai sai Na'um yake cewa rasuru waidan, eh ku dan jina na dan lokaci kalan bara an je mu fito. Fa da kala Umar, sai Umar ya shiga gida. Wa akaza saifa, sai ya dauko takobi. Fashtamala alaihi, ya zare wannan takobin ya fito. Sun makaraja ilayhima, sannan ya fito izuwa wurinsu. Wadda raba bihil munafika hatta barada, ya sare kan wannan munafikin sai da mutu. Wa qala, yace haka za a ƙazi liman lam yarda bi qada'illahi wa qada'i rasulihi, yace haka zan yi ga duk mutumin da bai yarda da hukuncin Allah da hukuncin manzonsa ba. Wa haraba al-yahudi, to da bai yahuda ne ga sai furgita. Sai fita a guje ce kare a yi kansa. To wa nazalat hazihi al-aya, sai wannan aya sai ta sauka. Wa qala jibril alayhi salam, bal malaika jibril alayhi salam ke cewa inna umar farraqa bainal haqqi wal babil, umar ya rabe tsakanin ƙarya da gaskiya. Fasummiya bil faruq, ai daga nan ne ake kiransa faruq, mai rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya. Ka iya duba asbabun nuzul na imamu al-wahidi da tafsirin Qurtubi, duk sun kawo wannan sababin saukar wannan ayar. Allah ya ce alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika, wannan bamba maki ne daga lamarin mutumin da yake da'awa da imani sannan baya yadda da hukuncin Allah. Ai alam tara, yanzu shin ba ka gani? Alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka, sun tafi akan cewa sun yi imani da kai Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, sun yi imani da abin da aka saukar maka, sun yi imani da abin da aka saukar wa da annabawa kafin kai, da kuma littattafan da aka saukar musu na daga littattafai daga wajen Allah. Wanda wannan mamaki ne da halin waɗannan munafikai, wanda suna cewa sun yi imani amma ba sa imani da abin da Allah ya saukar da shi shine Qur'ani, ko kuma abin da aka saukar kafin Al-Qur'ani shine At-Taura da Injila. Allah shine yake wannan mamaki. Yuriduna an yatahakamu ila baguti, suna so in sun tashi husuma, maimakon su kai wajen Allah da Annabi sai su tafi izuwa dagutu, shine shedani kenan. Abdullah bin Abbas yake cewa huwa Ka'ab bin al-Ashraf, wannan kasurgumin bayahuda nan Ka'ab bin al-Ashraf shine dagutu, anan shi ake nufi da dagutu, wanda yana da daga cikin azzalimai masu dagawa na Yahudawa. An kira shi da wannan li'ifiradihi fitduguyan, saboda ya wuce gona da iri wajen shishigi, akwai zalunci da dagawa da kuma kiyayya ga manzara sallallahu alaihi wasallam. Ai sa manzara sallallahu alaihi wasallam yake cewa Ka'ab bin al-Ashraf ya dame ni, yana kuma tawakoki na batsa, yana batanci ga manzara sallallahu alaihi wasallam da matayensa. Sai ce wane ne zai je kashe Ka'ab bin al-Ashraf? Shine Muhammad bin Masalama, ɗaya daga cikin samarin sahabbai mutanen Madina, ce ni ne ya manzala sallallahu alaihi wasallam. Ai shine ya je ya kashe shi. An ce da ya je ya lallabe shi, sai ya ce to yana son ganinsa, dan tana ma akwai alama ta zuwa, dama yaƙi dan zama ne. Sai lokacin yana ya fito, ya ce yana cikin ƙanshi, da yake dama dan batsa ne, akwai guzantan batsa. Sai ya ce ai baka san yau ina ɗakin wancece, ka san ba Larabi ya ce akwai ƙanshi. To shine sai Muhammad bin Masalama ya je kashe shi. To shi ne dagota a nan wurin. Wa qad umiru an yakfuru bihi alhali, an musu umarni da su yi imani da Allah, su kafirce da duk abin da ba Allah ne ya saukar da shi ba. Wannan ya yi daidai da inda Allah ke cewa fa man yakfur bi dagoti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan tisama laha, duk wanda ya kafirce wa dagutu, dukkan wani shaidani ko wani abu da ake bauta ba Allah ba, yayi imani da Allah, to hakika yayi riko da igiya mai karfi wacce ba za ta tsinke ba. Wallahu samiun alim, Allah mai ji ne masani ne. Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da bayani, cewa wa yuridu shaidanu an yudhillahum dalalan ba'idan, shaidani shi kuma ba komai yake so ba, yana so ya batar da su ne bata mabayyani. ta yanda yake kawata musu bata da shari'a a matsayin abu ne mai kyau. Don haka dai su sun zama cewa ɗaliban makarantar shedan ne, kuma shedan yana so ya nisanta su daga gaskiya, ya nisanta su nisantawa mai nisan gaske ta yanda ba za su shiri'i zuwa tafarki mai dace ba. Shine abinda wannan aya take nufi. Allah ya ce wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli, idan aka ce waɗannan munafikai ku zo ku kai kukanku ku kawo aimako hukunci da littafin Allah ko manzala salihu sallama, domin su zama su ne za su yanke hukunci tsakaninku na daga rikicin da ke tsakaninku. Ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududan, Allah ya ce sai ka ga munafikai suna bujirewa gabarinka, suna bujirewa ya manzala salihu sallama daga wajenka. Fa kaifa idza asabarhum musibatun bima qaddamat aydihim, ai ta yaya halinsu zai kasance idan Allah ya musu uquba da zunubansu na daga abin da hannayensu ya aikata na daga kafirci da sabanin Allah, yaya za su yi? Ta yaya ayaqduruna an yadfa'u anhum al'azab, shin wa'annan za su iya kare su daga ainihin azaba? Ba zai yi ba. Allah ce summa ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa, ai sai kaga waɗannan munafikai daga baya kuma sun zo suna uzuri na daga laifin da suka aikata na kin kai hukunci ga manzala salihu sallama, suna rantsuwa da Allah suna cewa ba komai ne yasa muka tafi wancan hukuncin zuwa wurin wani ka ba ya manzo Allah sai dan maslaha da kuma mu dan ja zuciyar abokan husuman mu, ba mun ki hukuncin ka bane saboda su ba addini mu suke ba, shi yasa muka tafi dai inda suke so. Wanda Allah madaukakin sarki yace ƙarya ne wannan. Allah yace ne ulaika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim, yace waɗannan munafikai da suke gaya ma haka wannan ƙarya suke, Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu na daga munafunci da makirci da yaudara, su suna so su yaudare ka ne da wannan magana kawai. Fa a'ridu anhum, ayyamun zala salallahu alaihi wasallam, ka bujiri gabarun su, ka kautar da tunaninka daga gare su, kada ka wani damu da su, kada ka ainihin bar su su yi yanda suke so. Ai fa a'rid an ma'aqabatihim lil maslaha, kai bujire ka bar yi musu wai zancen uquba domin maslaha. Wala tuzhiru lahum ilmaka bima fi bawatinihim, kada ka nuna musu ka san abin da yake cikin zukatan su. Wala tahtak sitrahum, kada ka tona musu asiri har a bar su ta Allah ta yi Allah ya damƙe su, shine abin da Allah ya ce ba sai ka tona musu asiri ba. Wa izhum, yi musu wa'azi, ka gaya musu illar munafunci, ka karanta musu ayoyin alqur'ani. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligan, ai ka gaya musu kai musu nasiha da abin da yake tsakaninka da su da zance mai balaga mai tasiri wanda zai shiga zukatansu, ila su dawo su zama sun yi imani, wanda wannan shi zai gargadi ainihin munafuncinsu. Wanda walhamdulillahi rabbil alamin, na ji sai mu tsaya nan, Allah kai sai mu tashi sababbin ayoyi, abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan, abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana, iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi, da mu da ku Allah ya amfanar da mu gaba daya. Allah ubangiji wannan goman karshe da muka shigo Allah ka sanya mu a cikin waɗanda ake yantawa, Allah ubangiji ka karbi ibadojinmu, Allah ubangiji ka karbi dukkanin abubuwan da muka yi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum. Amin.